A yau muna yammacin Juma'a 10/11 ga watan Sha'ban, hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1447, kuma dai da 30 ga watan 1 miladiya shekara ta 2026. Muna da wannan majalisi ko a wannan masallaci mai dimbin tarihi, wanda dukkan wani ahalin sunna da ke fadin Zaria ba inda yake alfahari da shi a tushen jigo na yada addinin musulunci irin kaman wannan masallaci. Kusa yance shine cibiyar izala ko yance cibiyar ahalin sunna. Duk wani masallaci ya biyo bayan wannan ne a tarihi. Mun haɗu ne a manasaba ta aure na ɗan uwanmu da kuma ƴar uwanmu a musulunce, wato Malam Abdulrashid Muhammad Baba tare da Malama Fatima Yahya Abdullahi, wanda muke sa ran insha Allahu ta'ala gobe iyar haka aure ya kulla a tsakaninsu aure na sunna. Allah ya tabbatar da alkhairi, Allah ya sa a kulla alkhairai. To, na farko lokaci ya ja gaskiya tsakani da Allah. Ni ne magana, sunana Khalid Muhammad Najumi, ina zaune a famfan Gwaiba. Da Malam Abubakar Yakubu na nan Jabalin Sunna, to shi ya kamata ya gabatar da ko to amma in na gabatar da kaina ban yi shishige ba kar makan to kamar na fara bayani, kun ji sunana Khalid Muhammad Najumi, kuma ina zaune a famfan Gwaiba, ina da majalis ina mai suna Mu'assasatu Muhammad bin Salih Usaimin, wacce muke gabatar da darussanmu na addini na matan aure da safe, sannan kuma da asubahi na matasa da magidanta kana iwar haka, kuma da yamma akan shiga Islamiya kamar yadda aka saba a sauran wurare. Sannan har ila yau kuma ina rike da jagorancin wata ƙungiya ko foundation wacce take ana mata take da Leeway Peace and Human Rights Foundation, ma'ana hukumar kare ƴancin ɗan adam, wanda aka bani kula da jihar Kaduna. Ina matsayin supervisor na jihar Kaduna gaba ɗaya a wannan tafiya tamu. Abinda ya sa na ɗan faɗi wannan duk da ba shi da babin da ya gabatarwa ne, amma abin da yake da alaƙa da aure ne. Mun ga abubuwa kuma muna kan ganin abubuwa kala-kala a office ɗinmu na Human Rights, kare ƴancin ɗan adam, musamman kuma abubuwan da suka shafi zamantakewa na aure. Mun wata ta zo da wata matsalar tata ma, sai ka rasa inda za ka kamo ma ka fara warwar abu. Mun wani ya zo da matsalar shi ma, sai ka tsaya ka ga kai. To amma da yake al'amari ne, mu mun sa addini ne a ciki, to Allah yana kawo mana mafita gwargwadon iyawanmu. Abinda kuma ya gagare mu sai mu tura kotu, dama kotu ita take da hurumin da za ta yi hukunci. To idan aka ce aure tsakani da Allah, kowace al'umma musulma da wacce ba musulma ba, ma'ana musulma da kuma kafirar al'umma, sun gamsu sun yarda cewa akwai aure tsakanin jinsin mace da jinsin namiji, ma'ana zamantakewa na aure. Kowace al'umma da musulmanta da wacce ba musulma ba, sun gamsu sun yarda ana samun haɗaka na zamantakewa tsakanin jinsin namiji da jinsin mace a matsayin aure. Sai dai yadda ake ƙulla auren ne ya bambanta. Akwai ƙullin aure yadda musulunci ya zo mana, da kuma ƙulla aure ta al'ada. Idan na ce aure a al'ada, ma'ana abin da bai shafi musulunci ba. Duk da cewa sauran addinai duk da cewa sauran addinai su ma waɗanda koda ba musulunci ana kiransu addinai su ma suna da irin salo da hanyoyin da suke bi wajen tabbatuwan aure a tsakaninsu. Mun ko zamanin jahiliya kafin zuwa musulunci kamar na fara ana yin auren amma yadda ake auren al'adu ne suka cika shi a ciki. Ta yadda mu ma har ya zamanto a ƙasar Hausa duk da musulunci ya shigo ƙasar Hausa to amma akwai waɗansu al'adun da har yanzu ba su ciru daga al'ada irin ta Bahaushe a cikin abin da ya shafi aure ba. Sai dai alhamdulillah dalilin zuwan sunna, dalilin bayanan izala, ana ta wa'azi, Allah ya sa waɗansu abubuwan da dama an riga an kawar da su sun zama tarihi. Sai dai matsalar illar kawai sababbin abubuwa kuma da suke daɗa ɓullowa a cikin al'amarin aure. Wanda in lokaci ya yi za mu yi ambatan su kuma lokaci da yi ba, waɗannan abubuwa dama dai an riga an san su ana ji a majali daban-daban. Irin su wannan Fulani dai ɗin nan wane ne dai waye da ga sunan dai waɗansu abubuwa wanda suke ma'ana ba su da alaƙa da al'adar Bahaushe, sannan kuma ba ta inda suka haɗa hanya da kuma shi musulunci. Ita mace jinsi ce da Allah ya halicce ta da rauni, kuma jinsi ne da Allah ya halicce ta daga jinsin namiji domin a nuna rauninta. Duk abin da aka ce an samo shi daga wani abu, to ƙarfin shi ba zai kai na asalin abin da aka samo shi ba. Wannan ayoyin Al-Qur'ani sun tabbatar, hadisan Manzo sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar mana da yadda aka samu Annabi Adamu da kuma bayyanar matarsa Hawwa'u. Annabi Adamu shine wanda Allah madaukakin sarki ya halicce sa da hannayensa wanda suka dace da shi, da ƙasa ko turbaya ko tabo ko laka, duka Qur'ani ya ambaci waɗannan daga cikin irin nau'in ƙasar da aka halicci Annabi Adamu. Allah yake huwa allazi khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha. Allah shine wanda ya halicce mu duk duniya, Allah ya halicce mu daga rai kwaya daya shine Annabi Adamu. Thumma ja'ala minha zawjaha, wannan rai din ta Annabi Adamu sai Allah ya sanya mata aboki ya zama, ma'ana jinsin zamanta, liyaskuna ilaiha, domin ya samu natsuwa a tare da ita. Hadisi na Manzo sallallahu alaihi wasallam shine ya tabbata mana da yadda aka samu ita kuma Hawwa'u din daga Annabi Adamu, domin Qur'ani bai yi bayanin yadda aka halicci ita Hawwa'u ba. An gane ko? Manzo sallallahu alaihi wasallam shine ya mana bayani karara, ko kuma daga waɗansu ayoyi na Al-Qur'ani za a iya istinbati a fahimci cewa lalle ita ma Hawwa'u daga Annabi Adamu aka samo ta. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana khuliqatil mar'atu min dila'in, ita mace an halicce ta ne daga kashi na haƙarƙari, sannan kuma wannan kashin wanda yake a karkace na can sama, wanda yake a karkace. Anan ana so an nuna mana raunin mata ne, rauni ta ɓangaren hankali, an gane ko? Da kuma rauni ta ɓangaren addini kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana na Aisha. Kun ga shi asalin mace an same ta daga namiji ne, ba namiji ne aka samo daga mace ba. A duniya muna ganin mata su suke haihuwa, duk wani ɗa namiji da ya shigo duniya mace ta haife shi, ma'ana mace ta ɗauki nauyin cikin shi zuwa adadin watannin da ta haife shi, ko ba haka bane? Jama'a na ganewa ko? Amma idan an koma asali da kowa zai koma ciki, kowa ya koma cikin mahaifiyar shi, mahaifiyar ta koma cikin mahaifiyar ta, mahaifiyar ta koma cikin mahaifiyar, kowa ya ta koma ya ta komawa, ƙarshe za a dawo cikin Hawwa'u ne. Ita ma Hawwa'un aka tashi ɗaukan da sai a maida ita cikin Annabi Adamu. Ashe kun ga asalin mace daga jinsin namiji Allah ya sane ta. Kuma sai Allah ya faɗi hikimar yin aure, tace ni taskuna ilaiha, ko li taskuna ilaiha, domin ka samu natsuwa a tare da ita. Na daga cikin hikimar shi yin auren, na ɗaya miji ko ita matar ta samu natsuwa tsakaninta da mijinta, na biyu a samu soyayya a tsakanin su. Na uku, a samu tausayi, tausayi tsakanin miji da mata. Idan babu tausayi, waɗannan abubuwan da na faɗa, natsuwa, soyayya, tausayi a tsakanin ma'aurata, waɗannan abubuwan su ne mafi ƙarancin abin da suke nema ko a rasa su a zamantakewan aurenmu a ƙasar Hausa. Shi yasa matsalolin kullum kamar gobaran daji ne. Ba za mu ce suna ƙaruwa ba, amma ba za mu ce kuma suna raguwa ba. Ma'ana in ba mu ce ƙaruwa suke yi ba, to ba za mu ce kuma suna raguwa ba. Domin duk lokacin da aka rasa tausayi tsakanin miji da mata, to zaman aure ba zai yi ba. Duk lokacin da aka rasa soyayya tsakanin miji da mata, zaman aure ba zai yi ba. Duk lokacin da aka samu rashin natsuwa tsakanin miji da mata, ina ne tabbata muku wallahi zaman aure ba zai yi. Shi yasa Allah Maɗaukakin Sarki sai ya faɗi daga cikin hikimar manya-manyan hikiman auren, sai ya faɗi waɗannan abubuwan guda uku da na ambata. Waccan ayan Allah ya ce khalaqa minha litaskuna ilayha a cikin suratul A'raf, dan ku samu natsuwa tsakanin miji da mata. Taskuna, kai miji ka samu natsuwa, ilaiha a gare ta. A cikin suratul Qasas da Allah ya tashi ya ce wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskuna ilaiha, kaga nan ma aka kawo taskini, litaskuna ilaiha ka samu natsuwa a tare da ita. Waja'ala bainakum mawaddatan, sai Allah ya sanya soyayya a tsakaninku. Na uku sai aka ce wa rahama, da tausayi, jin kai a tsakaninku. Ashe kun ga babban abin da miji ko ita mata za ta kudirce a zuciyarta na zaman aure su ne waɗannan abubuwa guda uku. Matuƙar ba a sanya su a jigon zaman aure ba, to ku ba auren nan wani lokaci. Allah ya sauke shi. Za ku ga mafi yawa aure yanzu da an gama angwantaka, an gama ɗan abubuwan da za a yi na ɗauki, sai ga aure ya fara tangal-tangal. In ba sai ka ji an ce an fara saki. A cikin Alƙur'ani, Allah Maɗaukakin Sarki ya gaya mana cewa fankihu ma tsaba lakum minan nisa'i, waɗannan ayoyi an sha maimaita su a majalis, kun sha jin su a gidajen rediyo, malamanmu da malaman duka sun sha mana bayanin waɗannan ayoyin, suna tabbatar da dai cewa a yi aure ɗin. Kuma auren aka faɗi adadin da ake so mutum inda hali ya aura, ka auri mata ɗaya, ka fara auren mata biyu lokaci guda inda hali, ko ka auri mata uku inda hali, ko ka auri mata huɗu inda hali, ko kuma mutum ya tsaya a mata ƙwaya ɗaya. In ba za ka yi adalci ba, aka ce ka tsaya ga mace guda ɗaya. Shi ma babin adalci yana daga cikin abubuwan da suke zamantakewa na aure, wanda shi ma na san ma lokaci ba ma zai kai ma mu ambace shi ba. Sannan manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisai da yawa ya kwadaitar da mu akan yin aure, har ma yake gaya wa matasa cikin sahabbaiya ma'ashara shabab, man istata'a minkum ba'ata falyatazawwaj, duk wanda ya sami yanayin halin yin aure to yayi aure, domin yin auren ya fi mutum ya dinga rintse idansa, an gane ku, fa inna aghaddal basari, ya fi mutum ya dinga rintse ido, ma'ana in ya gama cece subhanallah ya kau da kai. Ha, wata rana ba za ka kau da kai ba, wata rana shedan sai ya ce a dan ƙara kallanta. Kuma ya fi mutum ya ce ya katange farjin shi, ma'ana mutum ya ce a shi ko bai aure ba kuma ba zai yi zina ba. Eh, to ba a fatan kai zinan, amma yin auren ya fi ka kane kanka ce kai ba za ka yi zinan ba. Kun ga nan an kwadaitar da yin aure. A wani hadisin ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da wasu mutane suka zo suna bayanin ɗaya, yace shi a cikin abubuwan ɗaya, yace shi ba zai yi aure ba har abada, zai ta bautan Allah ne kawai. Da Nana Aisha ta gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama maganganun da waɗannan mutane suka faɗa, ɗaya bacci zai yi da rana, amma da daddare ba bacci, zai ta qiyamul layl har gari ya waye. daya kuma zai ta azumi ne kullun kullun shi azumi zai ringa yi daya kuma yace ba shi ba aure bautan Allah zai kai da Annabi sallallahu alaihi wasallam yaji wannan magana sai yace a'a ina wanda yake zai ta nafila cikin dare manzo Allah yace kai nafila kuma ka kwanta kai bacci wata rana ka shafa kwanaki sati daya ma kana bacci kamar ka daina nafilfilin dare wani lokaci kuma sai aga ka jera kwanaki kana nafilfilin dare kaga kowanne gaba sai ka bata haƙinta idanuwa suna da haƙi yi bacci kwakwalwarka tana buƙatar ta huta wanda yace kuma zai yi azumi la sama man sama dahar manzo Allah yace duk wanda zai riga azumi kullun to babu azumi yunwa yake ta sha babu azumi ba azumi kullun jama'a sai dai kai azumin da manzo Allah ya gaya ma wani sahabi shi ma da yake zai riga azumi kullun manzo Allah ya gaya masa irin azumin da zai riga yi karshe aka zo azumin Annabi Dawud sum yawma mu'aftir yawman in kai azumi yau gobe kai bude baki jibi kai azumi kai dauki wannan iya rayuwarka in zaka iya har ka mutu amma kullum mutum yake zai ringa azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan mahalli shahi sai manzo Allah yace ina wanda yace shi ba zai yi aure ba to ya sani ni ma ina yin aure inji Annabi sallallahu alaihi wasallam ina da mata kuma nayi aure sai yace fa man ragiba an sunnati falaysa minni duk wanda yake kyamatar sunna ta ce wannan baya tare da ni a tafarkin sunna a ce kun ga kyamar aure kyamar sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya kore wanda yake shi bai da ra'ayin aure shi ma ya kore shi daga bin tsarin sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da haka ce kun ga aure sunna ce jama'a an gane wannan ko to tunda aure zamantakewa ne tsakanin jinsi guda biyu Allah ya gaya mana jinsin mace yadda aka halicce ta da rauninta da dabi'unta da wasu abubuwa nata kai kuma jinsin namiji sai Allah ya bambanta tun a halittarka suran mu Allah ya bambanta mu da mata shi yasa da an kalli mace ma kawai an da an kalli fuskar ki an san mace ce ki da an kalli fuskar namiji an san namiji ne da an ji murya mace an san mace ce da an ji muryar namiji an san muryar namiji ne Allahumma sai dai nadiran ɗaiɗai ku mata masu muryar maza ko kuma ɗaiɗai ku maza masu muryar mata wannan ko ba shine agalabiya ba ma'ana ba shine mafi rinjaye abinda aka sani ba abinda aka fi sani a al'ada tuntuni tafiyar mace ta sha bamban da tafiyar namiji muryar mace ta sha bamban da muryar namiji sannan hatta gashi gashin kai na maza ya bambanta da na mata kun ga Allah ya bambanta ta kowane sifa ko da sura hatta a dabbobi masana dabbobi za su iya gane namiji a jinsin wannan su gane mace ko da kai baki gane ba yanzu misali idan balbela kun san balbela ko eh ko ba ku santa ba wata baka baka kirin tana wata baka kirin eh aga kana ga Allah ba san balbela ba a to to na ce baka kirin kun ce eh wai wani ne aka ce ka san da musa yace ya san da musa mana aka ce baka sani ba ya taso yana na san da ya aka ce tun muna kanana muke ganin da muka san da kaza aka ce to ya take yace tana nan kamar su daya da magi aka ce eh akwai mai layi layi akwai mai aka ce kwarai kuwa kuma tafi magi girma aka kai ka san da yace kuma tana da kaho kaga sai aka ce ah to kuma ai baka san da musa ka kamo hanya kuma to yadda ce kun san balbela kuka ce eh nace tana na wata baka ko to balbela idan jinsin balbela suka hadu suka kai biyar da Allah iri ni da ku da waye zai iya bambance mace a cikin da namiji a cikin ta a ba za mu ce babu ba amma ni dai na sa kaina ciki ni dai ba zan iya bambance namiji da mace a cikin su ba ko amma an samu masana ilimin su irin waɗanda sun kalla za su ce wannan namiji ne wannan mace ce ma'allin shi abinda nake so shine nuna muku kamar na faɗa hatta a cikin jinsin dabbobi an bambance tsakanin namiji da mace ko da kai ba ka da ilimin masu ilimin da sun kalla sun sani duk wata saba kiwon kaji kajin Hausa ko yau kaza ta kyankyasa ta kalli ayan za ta ce wannan namiji ne wannan mace ce ko ba haka bane to kun ga a jinsin maza Allah ya bambanta a jinsin mata Allah ya bambanta to sai zamanto shari'a sai ta dauki ragamar auren rukun auren da zaman da dawainiyan auren sai aka ba namiji sai ba a damka shi a hannun mace ba a wajen neman aure ana neman aure wajen mace Allah kun taba ana neman aure wajen mace bana a zo wajen wani ya zo wajen mahaifiyar ki ko ya turo wakilan sa wajen mahaifiyar ki shi yana neman auren wacce ko yake koda ya zo a babin nema ko tambaya ina yake tura shi misali kaga sai a ce ya je wajen iyayenta maza ko kun ga shi a wajen maza ake neman daga mace bata daura aure mace bata walici duka waɗannan miji aka daurawa waɗannan tawainiyan saboda me saboda raunin mata kafin miji ya auri mace shari'a ta gaya mana irin matan da ya kamata a ce namiji ya aura kuma an gaya wa mace irin siffan mijin da ya kamata a ce ke ma kin aura duka manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana da haka kanga mutum ya debo ruwan dafa kan shi to shi ya ja in kaga mace ta je ta debo ita ma ruwan dafa kanta ita ta ja sai dai abin da ya bayyana ya boyi na gaibu wanda ba a san shi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana idan miji zai ne idan namiji zai nemi auren mace ya aure ta ne saboda abubuwa ko kuma cikin abubuwa guda hudu da ke jawo hankalin namiji auri mace sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba mu shawaran cewa to mu auri mace dan wannan abun guda daya tunkahul mar'atu min arba'in ko ana auren mace saboda abubuwa guda hudu ma'ana abubuwan da ke jawo hankalin namiji auri mace da wuya kaga sun fita waɗannan abubuwan guda hudu ba wai fa iyakan su bane nan ba wai manzo Allah ya ce banda su ba wasu abubuwa guda ba ma'ana banda waɗannan abubuwan hudu ba wasu abubuwa da ke sa namiji auri mace a'a wannan an faɗi ginshikan ne wanda duk wanda zai zo bayan su za ka ga yana da alaka da waɗancan abubuwan jimaliha kyau akwai yan kyalekyale shi wani zai ce shi in ba faran mace ba ila shafe shafen ma mai taje tai ta zama faran na ƙarfi da yaji to ba gashi nan ba ƙarshe sai ga ta fara zama kamar wacce aka yi mata wayya yayin da fatar jikin ta mutu sai ga rana tana mata illa sai ga ta fara zama wata zabuwa zabuwa wata kura kura jiki ya fara wani faɗi faɗi saboda dama asalin wannan farin na make up ne ba halittar ta bace to muƙaddara ma halittar ta ce haka Allah ya yi ta fara din to wani zai makalkale ya ce shi wannan matar faran mace kawai yake so saboda ne yana sa ranta dinga haifan masa fararen ƴaƴa amma ya ɗabi'unta suke ba ruwan shi in dai fara ce shi komai yayi halayyar ta fa ba matsalar ta bace tana da addini ma'ana kula da addini shi ba matsalar shi bace kyanta shine ya ruɗe shi na biyu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa da nasabarta wani zai so a ce a yana auren yar gidan Alhaji Wani a yana auren yar gidan gwamna a yana auren yar gidan minista ma'ana dai wani babban mutum yana so a ce ai shi a nan gidan yayi aure don bai wasa ba ko zai dinga haduwa da kaskanci da wulakanci dan zai zama gidan ne ke sarrafa shi kuma ba shi zai iya sarrafa matan bare iyayenta ba na uku akan iya auren mace saboda dukiyarta wani zai ce shi mijin hajiya ya yarda ya zama mijin hajiya ko na abokina shi baya son haihuwa yana da ƴaƴa amma ya ce ƴaƴa sun ishe shi saboda haka duk matar da ya aura yaga ta fara haihuwa daya biyu to sun raba jaha da ita ko ya tilasta ta yi allura ita kuma za ta nuna ba ta so ta irin alluran nan na abin nan sannan kuma shi sharaɗin shi yana son ya auri mace ce wacce take tana da ɗan abin hannunta karai eh to ya auri wata suka rabu dan dole yanzu kwanan ne ya ƙara auren wata Amina tana can Amina take shi anan Zariya yake yana nan Zariya uwarsa wa walidin wa ma wala dukkan su dangin sa kaf ba su da alaka da garin mi na Niger amma ya auri matar tana hayan tana can gidanta matansa biyu haka da ya dan gushi iska sai ta turo mai da kudin mota ba shi da kudi zai zo ya ganta ya gani daga nan zuwa dina awa nawa ne ga hanya ma yanda abin ya zama Allah dai ya kiyaye sauki wai ku haira ta wallahi malam kawai ina ganin ta kai na tuna ai kai kawai ta dace nace a ba ni ta dace kai ai kai ka aure ta da kan ka aure ta sai ka gaya mini ni sai in je in tare Aminan ban mata na ni malam sai in tare Aminan ta bugo musu wayan ce sai gobe ji buga ta zan su to yanzu kaga shi abin da yayi kuma dalibin ilimi dalibina ne dalibina ne mun shekara 20 muna karatu da ya girme ni sosai amma dai dalibina ne amma kuma abokina ne dalibina ne kuma abokina ne to amma duk abin da zan gaya masa ce ai malar rayuwar ce ka san ce kware ku rayuwa fa ka sani yanzu je tara an sa mai har irin complex na ce kace wani karamin yaro kun san complex da madara da ake dan na hada haka zai ce da safa za a hada mishi da shaye kaza ai yanzu lalle auren mace mai kudi manzo Allah sai sallah ya fada yace yanzu ba shi da wata matsala nace ba ka da matsala kuma kada Allah ya kawo matsala auren mace mai kudi dacewa ne zaka iya auren mace mai kudin tana da kudin kuma tana da kyakkyawan dabi'a ko ba haka bane kuma in Allah ya taimake ka zaka iya control din ta matsayin ta matarka amma dai hadarin da ke ciki yafi yawa na uku Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake kuma mace mai addini sai yace to farzi zaki din karabauta da ma'abociya addini wato idan mace tana da ilimin addini kar ku yi mamaki sai wani rashin hankali da wauta a zaman aure wata jahila ma da bata zuwa wata jahila an ka rubuta mata sunanta a allo ma bata ai ka san jahilci ya kai jahilci ko dala akwai jahilcin da a rubuta miki sunanki a allo biki kasa karanta sunanki ai duk daƙiƙancin ki da kya ce a zo a koya miki yadda ake rubuta sunanki ko ki tai har ki haddace ki iya rubutawa to amma a ce an rubuta sunanki biki san me aka rubuta ba ai kaga jahilcin ya kai inda ya kai to wata matar mai ilimin addinin sai ta wauta da rashin hankali a zaman aure waccan din da muka ambata bata ma san hanyar da ake wannan abun ba amma kun san wani abu har yau wannan mai ilimin da ke wannan wautar ta fi wacce jahilar ko bata bi ta ba ta bi ta manzo Allah baya ƙarya wa ma yantiqu anil hawa ita mai ilimi duk abun da za ta yi wa miji ko za ta yi a zamantakewan aure da mijinta tana sane gwargwado tana da iliminta ta sani kuma wannan ilimin shine zai mata linzani ya hana ta waɗansu abubuwan ko da tana wasu abubuwan to wannan ilimin kuma zai kange ta daga waɗansu abubuwan bambancin jahila da mai ilimi ke da mai ilimi ke tunda Qur'ani ya bambanta hal yasawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun ai magana ta kai shin wanda yake da sani yayi daidai da wanda ba shi da sani Allah ya ce inna ma yatazakkaru ulul albab masu hankali ku tsaya ku tunani mana saboda haka ashe da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ku rabauta ku maza da ma'abociya addini to kar ka ce ko kar mu dauka cewa ai masu addinin cewa jahila ma ta fi su ta fi su ta wani abun amma an zo umuman mai ilimi ta fi su bangaren mata sai manzo sallallahu alaihi wasallam ku kuma sai ya gaya muku irin mijin da ya kamata a ce kun aura yace idza atakum mimman tardawnahu min dinihi wa khuluqihi abubuwa biyu ko duk wanda yazo neman auren ku tardawnahu kun yadda da addinin sa musulunci ne kun bincika aqidarsa ta ahlus sunna ne ba aqidar shi'a bace ba aqidar qala qato bane ba aqida ce ta ɗan Allah na ko ina ba ba aqida ce ta wani abu ya fi alqur'ani ba an gane ko ma'ana aqida ce ta ahlus sunna shine abin karkashin addinin nan dole sai an tattaro waɗannan abubuwan da ba saurara da Allah manzo annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan wanda kuka yadda da qira'a shi yazo auren neman auren ku ya iya qira'o'i ya iya hamsu ya iya warsu ya iya qalun ya iya wane ne wa duk inda kika tabo a qira'o'in nan ya karkace kamar a kurkuturo aba sai ki re shi ake magana ha domin tun aka ce addini ya tattaro abubuwa da dama wannan wani bangare ne na ciki qur'ani wani bangare ne na abin da ya shafi wallahi akwai alaran man da na san shi kuma mukan je wa'azuzzuka yana jan baki alaran ma sosai gurgudo amma zamantakewan sa da mata ba shi yi ba yayi aure ya kai biyar Allah in ma bai hu ba ni dai wanda na sani sun ya kai biyar mata auren shi ya auri wannan a saki a cikin biyar din an haihu da mata uku an haihu ɗaya da wancan haihu ɗaya da wancan kuma ana ramba ne ashe kun ga da aka ce addini ya tattaro shi kanshi mahaddacin qur'ani ne ko kuma yana da ilimin tilawa na alqur'ani sannan kuma aqida ita ce ummul ma'ana jigo umda aqida don so da yawa zaka ga cewa ka zo ka aure ka tarbiyyantar da yakka tarbiya ta sunna amma wallahi in akai dace da mijin da ta aura na daya ba shi da damuwa da abin da ya shafi addini harkan addini kula da addini ma'ana kiyayewan sallah ile yana dan zuka a boye yar taba ko dan shisha kun gane ko ma'ana dai yana da wadansu na kasa tawaya ta fuskan abin da ya shafi addini to kaga an cutu wannan matar domin da yawa daga cikin complaint din da muke samu ko a majalis ko a wajen office din mu zaka ga mace ta zo tana magana akan dabi'ar mijinta za ka ganta ta haddace qur'ani ko kuma malama ce a makarantar islamiyya ta sallata tafai duk irin waɗannan ta musu bulugul maram su waye gwargwado tana da ilimi a kansu ga ni kaji malam kaman hurin in ta sa kaya tana tafiya kaman wata mata aljanna ce ta daga sama ta fado take yawo ma'ana siffa ta kamala amma in tana baka labarin zamantakewar da take da mijinta wallahi sai kaga kai wannan sai ga tun farko ya akai wannan auren ita ke tun farko ya tace ai bata sani bane su ma iyayen basu sani bane kaga shi yasa musulunci ya yadda da a ringa yin bincike duk yadda mutum zai zo maka da kamala ka gamsu ka yadda wallahi ta karkashin kasa ku je ku yi bincike shari'a ta yadda saboda shi aure zamantakewa ne da ake so a yi na dindindin ba wai makarantar je kaka dawo ba ne bodin sukun ne so ake aje dindindin in an ganki a gida an yi hutu ne kin zo yin hutu za ki koma haka ake son zaman aure amma ba wai makarantar je kaka dawo ba to manzo Allah yake min dinihi addininsa na biyu sai aka ce wa khuluqihi da mene ma ma'anar al-khuluq eh dabi'a ko dabi'unsa sai aka ce fa zawwujuhu to ku aurar da shi ku aurar masa da yakku din addini kun gamsu da addininsa gurgudo to sai kuma dabi'a kun san dabi'a ita ce fa zaman aure ko ba ita bane ha wallahi akwai malamin da ya haddace Qur'ani duk waɗansu littattafai na fiqhu ya haddace su yana hawa mumbari yana wa'azi kai bi ma'ana malami ne ko shedan ya yadda malami ne amma ina ne tabbata muku da Allah da ya halicce ni idan kuka ji irin kukan da matayensa suke yi da mu'amala da shi sai kare ma ba zai ci ba da yawa za a ga wasu matan sun tafi sun bar shi duk da tarin ilimin nashi ana ke kin auri malami kina mana kai na Allah ki je ki ci malantan kai ki je ki aure shi masifa da bala'i ya sa saboda me ba shi da kyakkyawar mu'amala daidai ku mun san su ashe kun ga al-khuluq shine zamantakewan aure za ka iya samun wanda shi ba dalibin ilimi bane na addini yar fasiya dai ya haddace ta saboda sallah da qulhu wallahu da dan wasu abubuwa dai amma yanayin dabi'ar da zamantakewansa da matansa sai ka samu wani babban malamin kuma ba shi da irin wannan ashe kun ga dabi'a ita ce jigon zaman aure bari ku ji wani misali wani mutum ne da ya tafiya ya shiga yawon duniya sai ya ga taron jama'a sai ya ce ah wannan taron jama'a ba sai aka ce ai za a tafi mashhadun ne taron aure za a tafi za a tafi daura aure ne yace kai saboda irin mutanen da ya gani masu kamala wasu akan dawakai wasu akan raƙuma da ganin kayan wasu kawai an san eh akwai nera sai ce wannan daurin auren wai daurin auren wane ne za a je haka ne aka ce kai dai ka je idan kai baka labari mana yace to shi kuma bari ya je ya ga kwakwaf aka zo aka taru wajen daurin aure sai aka ce to ba wanda zai zama jagoran daura auren nan kun san akwai liman ko ana cewa liman yazo ya daura aure ko to ba wanda zai jagoranci limamin da zai daura wannan auren sai wanda ya kware a wajen roko eh roko da bara da tumatanci yace to shi kuma sai yana ta mamaki yazo ya ga waje gashi an kayata shi an sa kyalle an yi waye da makamantansa haka dai ah can yana zaune sai ya ga wani tsoho ya dan durkushe irin dai alamar shekaru sun sa ya dan yi doro ga farin gashi a kan shi yana zuwa sai aka fara tafi ga khatibul qaumi nan wanda ya kware wajen kaza ya zauna sai ya fara innal hamdalillah nahmuduhu wa nasta'inuhu diya khutbatul haja ashe shine shugaban maroka di M419 ne di yan koran shi ne waɗanda suke tare M419 ya dinga kawo ayoyin fitar da zakka a cikin alqur'ani godiya ta tabbata ga Allah alhamdulillah allazi farada zakata godiya ta tabbata ga Allah wanda ya farlanta zakka kuma ya aibata ruwa yace wa man yabakal fa inna ma yabakalu an nafsi wanda ya ruwa yana maka sai kun gane ko selecting ya dinga yi sai dauko ayar zakka inda Allah ya buciye da dukiya sai ya fade ta duk ita ce hudubatul daurin auren fa ayoyin da aka zargi masu rowa da kwauro kuma sai an tayo su inda duk larabawa dama duk suna ji da arabci ne ba fasara musu ake ba larabawa ne wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba aka zo magana riba wa ma ataytum min riban liyarbuwa fi amwalin nas fala yarbu inda Allah wa ma ataytum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mudafun kun ji ko duk abin da kuka bayar na sadaka dan neman yadda Allah zai mutane suka dinga gyara zama to bari ku ji daura aura shi wannan mutumin sai yace to bari ya ga waye angon dan a wajen daura aure ba angon an gane ko kuma babu waliyanta ya kamata a ga wakilin ango ko a ga waliyin ango ko to ba ko daya a wajen amma kuma gashi ana huduban daura kutubatul ta daura aure sai yace wa haza abul waji sunan angon kenan abul waji ma'ana me kai kawo dan duniya kenan me yawon duniya an gane ko shine angon siffan shi ake fada amma ba shi a wajen wala ijil kharraji alaij shine daga walada yulijil laila inna hari ko shiga ko al kharraj daga kharaja me yawan shige da fice an gane ko kun ga dai alaman dai akwai natsuwa da Allah irin wannan mijin an ce dan duniya ne dan duniya ai shine me yawan yawace yawace ko ba shi can yanzu nan sai kaji an ce ya tafi obajana yanzu sai kaji an ce ya tafi ina ne zul wajhil wafa'i sannan kuma me fitsarar ya fuska eh ka san akwai fuska da ka kalle ta ka san wannan fuska mara kunya ce eh me fitsarar ya fuska ne shi wannan mutum yana ta waige ga wane ne wannan miji gashi ana ta siffanta shi wal ifki sarra sannan kuma makaryaci ne shi mijin al ifku shine kage makaryaci ne wal hariru mutum ne mai gunaguni yanzu nan kina bata mare zai fara gurnani kaman zaki in biki ci sawa ba sai dai ki ji duka a hannunki wasayya mutum ne mai yawan kururuwa da ihu ma'ana ba shi da magana a hankali wal ibram mutum ne mai fushi wal ilhaf sannan mai naci to an faɗi siffar mijin bari ku siffar matar kuma yaktibu shine yazo neman salitatu ba'aliha yazo neman wacce tafi kowa rashin mutunci da rashin kunya a cikin zuri'arsu kun ga shi shi fa kun ji shi dan duniya ne shi ma to yanzu yazo neman auren wacce in aka tara duka family din sun aka tara sai a ce ah da an faɗi wacce ah kafi jan ai wacce baka sa mata hannu ta abin nan ai wacce ma'ana wacce tafi kowa rashin mutunci da rashin kunya a cikin zuri'arsu wa sharifati ba'aliha kuma duk wadancan abubuwan da aka faɗa da mijin nan guda takwas sufofi takwas nan da muka faɗa mijin yana da shi ko aka ce ita kuma duk ta hada ta gane kun ga ta dama shi ta shanye kenan dan yanzu ta tattaro nashi guda takwas din to ya zamu ji ƙari akan nata kuma eh akwai matsaloli kan ba matsala ba akwai matsala shi yasa nace muku ai duk wanda kowa ya san wacce ta dace da shi kowace mace ta san mijin da ya dace da ita Allah kuwa tun a zuwa zance ko tadi da ake magana zaki gane wannan zamu daidaita da to ai hikimar dama a zuwa dan zancen kenan ko a ce a fahimci juna dan ba haka ba sai a je ai menene kunshi da ko kitso da kwarkwata kambusa binta abil ambasa ku ji abin da nace me nace wa za ta maimaita wa ya je maimaita abin da na faɗa kambasa kambasa binti abi ambasa kai ka ce wani wata ayar Qur'ani ko kambasa me bakinta wuta ne ma'ana in an ce bakinta wuta ba wai wutar ce take fitowa kamar wata irin tsuntsun nan dragon da ake cewa a'a masifarta an gane ko bala'in masifar bakinta yanda in tana magana yanda kuka san gobara bushewa bakinta yake yi an gane har hayaki za ga yana yi ai dabdijan ambasa ne binti abi kambasa babanta yar baban zaki babanta mafadaci ne na innana ha to ai gado ta yi kenan to ita ce fa matar lifafuha min attijafiha lillibinta ma'ana abin da tai lillidi da shi shine ma'ana mayafinta kun san mayafi ai akan sa ne dan a sitirce jiki ko kuma in kaga mace da mayafi ai akwai alaman kai akwai amalan alaman kamala ko to ita rashin mutunci shine mayafinta an gane ko wa israfiha fi isfadiha sannan kuwa ga ta da israf almubazaranci wuce gona da iri sannan kuma wanki shafiha alama ashiha sannan mace ce kuma da bata koshi ma'ashiya bata koshi budalla ya za a aure namiji ya zauna da matar da bata koshi duk abin da taci in dai ta sha ruwa sai ta ce a karo sai ce fanki huhu da aka ku auren masa da wannan matar shi kun ji siffofin shi ko eh to ga siffan matan fanki huhu da aka ku auren masa da wannan matan misli in kahi mislihi aure irin nashi an gane ku kuma shi fa shi wannan mijin da ake ambata sai ya ji duk duniya shi kuma ba matar da ta dace da shi sai wannan mai siffar eh ita ce matar da ta dace da shi wasilu hiblakum bi hiblihi ku sadar da igiyarku da igiyar shi ma'ana ku sadar da zumunci a tsakaninku fatiha an shafa an daura aure amma fa ba mijin ba matan a wajen kafin a shafa fatiha sai yake su albarkaci auren nan da sadaka aka dinga bada kuɗi malam aka dinga bada kuɗi aka gama dama da ɗan korensu aka tattara kuɗi sai yake to aje a ci abinci aka kai su wani ɗaki ga tebura na an ajiye ga kayan abincin lemu waye aka zauna ana ci shi kuma ya gaba abin shi da kudin shi ya bar mutane suna ta cin abinci ya gudu mahallin shahidi shine duk auren da ba a tsaya an yi bincike a ciki ba wallahi karshe irin waɗannan abubuwan shine za a dinga fuskanta a ciki Allah ka tsare mu gaskiya na ga lokaci ya nemi ma ya kwace mini kuma tsakani da Allah duk wannan karatun wallahi shimfiɗa ne ai ba mu zo maganar zamantakewar aure ba ko ya miji ya kamata ya mu'amalanci mata ya mace ya kamata ya mu'amala da mijinta me haƙƙin miji akan mata me haƙƙin mata akan miji menene haƙƙin miji da mata kun san akwai wani abu komai sai a ce ai haƙƙin ka ne a'a akwai haƙƙin da miji da mata mun yi musharaka mu da ku mata mu ne haƙƙin mu ne mu duka a haɗu a yi irin tarbiyya tarbiya ba za ta ci haƙƙin mata bane ba za ta ci haƙƙin miji bane ba kaman kawo abinci bane da abin nan wannan littafin da ke hannuna sunansa ilaiki ya zauji akwai ilaika ya wannan ilaika ya zauji akwai ilaika ya zauji ilaiki ya zaujati kamar wasiƙa ce ilaika ya zauji ma'ana kai taka tsantsan ya kai mijina shi kuma wancan ki yi taka tsantsan ya ke matata ma'ana shi wannan littafin duk ya tattaro irin abubuwan da miji ya kamata yi wa matarsa ne a zamantakewar aure an gane ko gaya nan dai tun daga maganan zama dafa abinci wane ne zuwa ga su nan dai ki duka shi kuma wancan abubuwan da ke mace ya kamata ki ɗabi'antu da mijinki to sai ka ga labarin sakin aure ko rabuwar aure wallahi sai dai ka rinka jin shi a rediyo ko ka ji a makwabta ko kuma dai ka rinka kai ta mamaki ma in ka ji an ce wani ya saki matarsa ko wance miji ya saki dai kai ta mamaki kun san wanda wanda wacce ta ba littafin nan eh mata ta ce kafin aure ta eh lokacin muna soyayya sai ta ba ni take to inje eh inje in karanta an gane to ina ganin ai hakuri zan tsaya a nan wajen saboda gaskiya ina da darasi tsakanin maghrib zuwa isha da Allah ya sa darasin ya zo kamar alhamis ne ko asabar ko lahadi to wannan zamu iya